نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايانك إنقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gollaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna 5 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, da mun fara tafsirin ayatu hadithatul ifk, ayoyin da suke magana akan kagaggiyar ƙarya da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Bismillah mana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina ja'u bil ifk عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum bi kulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun 'azim. Allah ya ce, lalle wadanda suka zo da kagaggiyar ƙarya, usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikin ku, la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku, bal a huwa khairul lakum, alkhairi ne gare ku. Bi kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi. Wallazi tawalla kibrahu minhum, wanda kuma ya jibinci gabarin kwaza wannan labari daga cikin su, lahu azabun azim, yana da azaba mai girma. Muna cikin bayanin sababin saukar waɗannan ayoyi, kamar yadda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ruwaito, kuma kamar yadda aka sani cewa shi Alƙur'ani ya sauka bisa wasu munasabat, wasu dalilai da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala yakan saukar da wasu ayoyi domin bayanin hukuncin abinda ya faru. Kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata, ayoyin Li'adi, mun ji hadisin Abdullahi dan Abbas da Sahal ibn Sa'ad, wanda suka yi mana bayanin sababin da ya sa Allah subhanahu wataala ya saukar da hukuncin Li'adi. Sannan muka shigo wannan kissa tana na Aisha radiyallahu ta'ala anha, da mummunan abin da ya faru gare ta, wanda munafukai bisa jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka ɗauki ragamar yaɗawa na kagaggiyar ƙarya da suka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, da ƙazafin da suka yi mata tare da sahabi Safwan ibn al-Mu'attal. To, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba da labarin abin da ya faru tun daga farkonsa har ƙarshe, kuma shi ne muke karantawa domin ya zanto ayoyin da za mu shiga ma'anarsu za ta fito fili yayin da ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi. Wannan shi ne hikimar mutum ya ji menene sababin saukar aya, domin wannan shi zai bayyana masa, ya fito masa da ma'anar ayar ƙarara, ya gane kuma abin da take ɗauke da shi na hikimomi da hukunce-hukunce. Mun zaɓi mu ambaci wannan ƙissa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha, wadda ita ce sahibatul ƙissa, ita ce abin ya faru gare ta, ta ba da labari daga farkon abin har zuwa ƙarshensa, mun zabu mu yi haka saboda da haka ne hikimomin da suke cikin ayar za su bayyana. Idan baka ji labarin daga farkon sa har karshen sa ba, to ba za ka iya tafsirin ayoyin yadda ya kamata ba. Shi yasa ina mamakin yadda dan kalakato zai iya tafsirin waɗannan ayoyi tunda shi bai yarda da dukkan wani bayani da sahabbai ko da dukkan wani bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi ba. Saboda haka kaga ita wannan ayar in ya zo ban san ya zai fassara ta ba. Saboda ita dai wannan kissar banda wannan surar suratul nur a daidai wannan wurin ba ta kuma maimaituwa ba a wani wuri. Bare ka ce a wani wurin za a yi maka bayanin yadda wannan abin ya faru. Allah dai ya ce lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙarya wata su jama'a ne daga cikinku. Suwa ne ne waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙaryar nan dan kalakato ba zai samu wannan bayanin a cikin alkur'ani ba. Wace ƙarya ce suka kago ba zai iya samun bayanin wannan a cikin alkur'anin ba. Sannan wa aka yi wa ƙaryar shi ma ba zai samu bayanin a cikin alkur'ani ba. Sannan allazi tawalla kibarahu minhum da Allah ya faɗa shi ba zai iya samun wane ne ya zubunci kwaza wannan labarin shi ma ba zai samu bayanin sa a cikin alkur'ani ba. Don haka ba zai samu wato kyakkyawar fassara ta wannan ayar ba sai dai ya shigar da san zuciyarsa kawai sai dai ya ta dirkaniyarsa a cikin ayoyin yana ta faɗar abin da ransa yake so. To alhamdulillahi mun gode wa Allah da ni'imar musulunci da ni'imar sunna da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu a kanta, wanda komai ya zanto a gare mu fili a fili karara kamar yadda Annabi ya ce taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha ka nahariha, na bar ku akan hanyar da take fara kal daranta kamar rana yake. Saboda haka babu wani abu a cikin kwana ko a ɓoye da yake ɓoye musulunci bai bayaninsa ba. A jiya mun tsaya a inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau minbari ya kira sahabbansa cewa wane ne zai masa hanzari game da mutumin da ya cutar da shi akan iyalansa, wanda cutarsa har ta kai kan iyalansa, yana nufin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Nabi yace man ya'zuruni fi rajulin balaga azahu fi ahli, waye zai yanke zai wato yi min hanzari akan mutumin da cutarwarsa ta kai hakkan iyalaina, ina nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsuwa ce na rantsa da Allah babu wani abu da na sani game da iyalaina sai alkhairi, ba wani abin da na gani ko na sani game da iyalaina sai alkhairi. Kuma ya ba da kyakkyawar shaida akan Safwan ibn al-Mu'attal wanda suke zargi da Aisha radiyallahu ta'ala anha, yace sun kawo sunan wani mutum zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa bayy, sun kawo maganar wani mutum wanda ni ya sani na da shi ban san wani abu tare da shi ba sai alkhairi. Wannan ba karamar shaida ce wannan bawan Allah ya samu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace bai san wani abu tare da kai ba sai alkhairi, babu shakka wannan ba karamar shaida bace da mutum zai alfahari da ita a rayuwarsa. Yace kuma bai taba shiga gidana ba sai tare da ni, saboda haka ba wani ne da yake sadaduwa ya shiga gidana ba tare da ni ba. To a lokacin ne Sa'ad ibn Mu'adh wanda shine shugaban kabilar Al-Aws, waɗanda muka ce ƙabilu ne guda biyu manya-manya cikin ƙabilun Larabawa na Madina, Al-Aws da Al-Khazraj, waɗannan ƙabilu kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ba sa ga miciji da juna, faɗace-faɗace ne da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu, kuma Yahudawa da suke Madina a lokacin su ne suke ƙara rura wutar yaƙin a tsakaninsu. Da sun ga wutar za ta lafa shikenan sai su ƙara rura ta, ba don komai ba saboda su mamaye tattalin arzikin garin Madina ya zama na suna sayar ma da waɗannan mutane, waɗannan Larabawan makamai suna faɗa a junansu su kuma suna kwashe arzikin, da zanto su ke da shugabanci. To zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya haɗa kansu da shi, wallazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله يا هذا كان زكاة تنسو زكاة زمو يوم أول جونة وأن دا سنكا سنتي باسا دا ميشي جيدة جونة توسي سعد بن معاذ والنشين الشوغبان كبير الأوس يمي كزعيه يتي يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك يا رسول الله ني ذنبك هزري قمدشي إذن دك تكين ينقوم مني واتو إن دك تكين قبيلة مني واتو دك تكين قبيلة أوس يكي شيوة دم تمن يكي توتد كي تضام في اللي مسكنسا إذن قوى دك تكين ينقوم مني خزرج to kawai ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa to ran take sai kabilanci sai ya motsawa Sa'd ibn Ubada wanda shine shugaban kabilar Khazraj shi wannan mutum Abdullahi ibn Ubay ibn Salul daga kabilar Khazraj yake jin cewa Sa'd ibn Mu'az ya ce idan daga cikin ƴan uwanmu ne Khazraj ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa sai wannan ya motsa wato wutar kabilanci da take cikin Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Ubada sai ya biki tsaye Aisha ta ce wa kana rajulan salihan walakin ishtahalathu alhadiyya tace shi Sa'd ibn Ubada din da mutumin kirki ne dan kada wani ya ji wannan ya dauka ko ba mutumin kirki bane mutum ne na kirki rajul ne salih amma kishin kabilar sa ne ya tuko shi ya zaburo da shi har ya faɗi abin da bai dace ba sai ya ce wa Sa'd ibn Mu'az kazabta la'amrullah la taqtuluhu wa lan taqdira ala qatlihi yace na rantsi da Allah ƙarya kake ba za ka iya kashe shi ba kuma ba za ka samu damar kashe shi ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai baka wannan damar ba har ka je ka kashe shi yana fadar haka sai Usayd ibn Hudayr shi ma ɗaya daga cikin dattawan kabilar Aus kuma ƴaƴan baffanni suke da Sa'd ibn Mu'az wato wancan mai magana na farko sai ya miƙe tsaye sai ya ce wa Sa'd ibn Ubada kazabta la'amrullahi la naqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin yace na rantsi da Allah wallahi sai mun kashe shi ƙarya kake yi sai mun kashe shi kuma kai munafiki ne kana kare munafikai wannan duka tasiri ne na mummunan labari ko kuma mummunan abin nan kuduri da munafikai suka kulla wato kullalliyar munafikai ce anan take tasiri gashi tana neman haddasa fitina wallahi sai mun kashe shi ya kuma ce da shi munafiki yana nufin aikinsa irin aikin munafikai ne domin yana kare munafikai wato yana kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuwa abinda ya sa Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Ubada ya faɗi abinda ya faɗa ba wai dan ya kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗa haka ba a'a yana ganin kaskanci ne a ce ga wani daga cikin kabilar su yayi laifi amma wata kabilar ce za ta zo ta hukunta shi su suna zaune me ya amfanin su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yin daidai suna yin kuskure saboda ka duk wani abin da ya faru wani abu ne daga shaydan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce shaydan yana tunzura tsakaninku inda shaytana yanzu ku bainaku shaydan yana tunzura tsakaninku saboda ka yana kokarin ya ga ya tayar da husuma da rigingimu a tsakaninku wannan shine abin da yayi to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan minbari ya ga suna neman wato duka annabi yana tsaye akan minbari sai ya dinga kwantar musu da hankali yana cewa su yi shiru har ya samu dai kowa ya koma wajensa ya zauna aka yi shiru ta kwana tana kuka ido abin nan hawaye bai yanke daga idanta ba kuma bata yi tozali da bacci ba tace وبكيت يومي ذاك لا يقول لي دمع ولا اكتهل بنومي هواينا بيتغيتا با سنن ايدانونا بيتو زلي دبتشي با saboda damuwa sannan tace kashe gari ma haka daren gaba daya ban yi bacci ba kuma ban daina kuka ba idanuna ba su daina zubar da hawaye ba tace to ina zaune wato ina ta kuka iyayena su ma suka zo suka zauna gaba na har ma suka ji tsoron cewa wannan kukan da nake yi kai ya zanto sanadiyar halakata wato kada ta rasa ranta ko zuciyarta ta buga a sanadiyar wannan bacin ran da take ciki gashi kwana biyu ko bacci bata yi ba banda kuka babu abin da take famar yi to suna nan suna zaune suna sun sa ta a gaba tace sai wata mata daga cikin matan Madina ita ma ta zo ta yi sallama ta nemi a bata damar shigowa aka bata dama ta shigo ta zo ta zauna ita ma ta fashe da kuka ta riƙa taya Nana Aisha kukan da take yi to suna nan zaune ga Sayyidina Abubakar ga kuma mahaifiyar Nana Aisha Ummu Ruman ga kuma wannan mata ga kuma ita kanta Nana Aisha suna zaune Aisha radiyallahu anha tana kuka ita wannan mata tana taya ta kuka ga kuma iyayenta guda biyu su ma suna zaune duk abin duniya ya dabe su suna cikin haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo yayi sallama ya shigo ya zauna tace tunda wannan abu ya faru tsawon wata guda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zauna inda nake ba sai wannan ranar sai a wannan ranar ne ya shigo ya zauna yace kuma wahayi ya dakata tsawon wata guda mala'ika Jibrilu bai zo da sabon wahayi ba ballantana a yanke hukunci a wanke ni zanto an gane cewa ba ni da laifi yace to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zauna fata shahada yayi kalmar shahada ya bude maganarsa da shaidawa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan ya ce amma badu ya ce ya Aisha abinda ya zo min na labarin ki ya zo min wato na samu labarin abinda ake faɗa game da ke tun da abin ya faru ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi mata maganar ba bai zauna ma inda take ba ballantana ya zauna ya ce gashi ga abinda ya ji abinda ya dame shi ya dame shi kuma bai taba gaskatawa a ransa cewa abinda aka faɗa akan ta gaskiya bane sai dai shi annabin Allah ne baya motsawa nan da can sai da wahayi yana jiran Allah subhanahu wata'ala ya saukar da lamarin sa game da ita amma shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan yaqinin cewa irin tarbiyyar da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu a gidansu da kuma tarbiyyar da ta samu a wajensa kuma yadda ya fahimce ta mai tsoron Allah ce ba za ta yi haka ba to amma yana jiran Allah subhanahu wata'ala ya saukar da al'amari daga sama da za a yi masa bayanin halin da ake ciki a wanke ta daga wannan zargi wankewa ta har abada to gashi wata guda ana cikin irin wannan mawuyacin hali duk Madina ta yi bakirin babu wani musulmi mai san Allah da manzansa da yake cikin kwanciyar hankali kowa hankalinsa a tashe kowa yana cikin bakin ciki domin a samar da darasi babba a cikin wannan al'amari wanda shine darasin da muka samu daga wannan kissa kamar yadda za mu yi bayaninsa manzo Allah ya ce da ita ya Aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza na samu labari game da ke ana zarginki da aikata kaza da kaza da kaza fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilai idan kuma kin san kin yi laifin nan to ki nemi gafara Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda idza atarafa bi dhanbin thumma taba taballahu alayhi min bawa idan yayi laifi yadda ya yi laifi sannan ya tuba to Allah yana karɓar tubansa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa Nana Aisha kenan ce in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki idan kuma kin san kin yi laifi to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi, domin idan ba wa yi wa Allah laifi sai ido na ya kafe karaf da daina ganin hawaye ko daya. Taki wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ki in kunti bari'atan fa sayubri'uki Allah, in dai baki da laifi Allah zai wanke. Wannan magana sai ta kwantar mata da hankali, ta ji wannan magana daga bakin wanda baya fadar ƙarya, in ya fada ta zauna, in dai baki da laifi Allah zai wanke. Tace daga lokacin sai hawayen da yake zuba a ido na na nemi dugo ɗaya na rasa, duk gaba ɗaya ido na ya bushe, ma uhissu minhu qatratan, ko dugo ɗaya bana ji na hawaye a ido na. Daga lokacin sai ta samu ƙarfin hali, kuma yarinya ce ƴar ƙanƙanuwa a lokacin, kamar yadda muka yi ta faɗa, shekarar ta ba su fi 15 ba, amma kuma tana da hankali ba kaɗan ba. Saboda sai ta ce wa mahaifinta Sayyidina Abubakar, ajib anni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ke ka ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama amsar maganarsa a madadina. Ta ce wa mahaifinta, ka ba shi ansa a madadina. Sayyidina Abubakar ya ce, wallahi ma ajiri ma a kolo ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ni ban san me zan gaya masa ba, ban san abin da zan gaya masa ba. Sai Aisha ta sake ce wa mahaifiyarta Ummu Ruman, to ki ansa a madadina, ki ansa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a madadina. Sai ita ma ta ce, wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ni ma ban san me zan gaya masa ba, ban san abin haddace alqur'ani da yawa ba, shi ma ban haddace alqur'ani da yawa ba. Sai ta ce cewa, inni wallahi لقد عرفت انكم سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. ايتت تي والله نا سان تشوا كون جي wannan labari har ya samu gurbin zama a cikin zukatan ku ko ga gaskata da abin da ake fada. Abin da sa ta fada haka, ganin babu wani wanda ya wanke ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce mata, kewan kakkiya ce, ba ki da laifi ba, kuma ya sa a kamo waɗanda suka yi mata ƙazafin ya musu hukunci ba, bai yi ba. To ballantana kuma sauran sahabbai waɗanda ba sa wucewa su yi gaban kansu sai abinda suka ga Allah da manzansa sun yi, Allah ya musu wannan tarbiyyar, ya yi ba za ku gaskata ni ba, saboda ni shaida ga kansa ba. An zo ka gaban alƙali a ce, ina shaidar ka? Kace ni ne shaidar kaina da kaina. Kasan ba zai yiwu ba. Saboda haka ta ce, idan ni na san ban yi laifi ba, kuma Allah ya san ban yi laifi ba, amma in na ce muku ban yi laifi ba, ba za ku gaskata ni ba. Wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani, amma idan na fito na yi iƙirari na ce na yi, Allah ya san kuma ban yi ba, ku kuma yadda za ku yi. Saboda me? Saboda al-i'tirafu al-iqraru sayyidul adillah. Duk sanda ake tuhumar mutum da laifi, ya fito gaban jama'a ce yayi, to ai shikenan magana ta ƙare. Babu ganewar shaidu ko wasu wata magana kuma daban. Tunda har ya fito da hankalinsa, ya fito ba wai yana hauka ba ko tilasta shi ko wani abu, ya ce shi yayi laifin nan, shikenan. Za a gaskata shi. Saboda haka ta ce, kuma in na fito na ce na yi, Allah kuma ya san ban yi ba, ko kuma za ku gaskata ni? Sai ta ce, wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum masalan illa kama qala abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Ta ce, ni na rantse da Allah ba wani misalin da zan iya samu na tsakani na da ku sai abinda baban Yusufu ya faɗa. Lokacin ta ce sai ta manta ma da sunan Yaqub din, Yaqub sunan annabi, baban annabi Yusuf. Sai ta manta sunan, saboda tana cikin wani yanayi. Sai ta ce, baban Yusufu, maganar da ya faɗa cewa fa sabrun jamil, abinda zan yi shine haƙuri mai kyau, haƙuri na gari, wallahu almusta'anu ala ma tasifun, Allah shine abin neman taimako game da abin da kuke sifantawa. Wannan tace ansar da ta bayar bayan ta nemi sayyidina Abubakar mahaifinta ya ba da ansa, yace bai da abin faɗa. Mahaifiyarta tace ba ta da abin faɗa. To kun ji ita abin da ta faɗa. Wannan magana idan ba dan ta ce muku ita yarinya ce kankanuwa ba, sai ya ce wannan maganar babban mace ce. Magana wata wata malama ce babba da tai shekaru. Take cewa to daga lokacin kawai sai na juya kai shimfidar da take kwance akai sai ta koma ta kwanta sai ta kyale su. Aisha ta ci gaba da cewa wallahi a lokacin na san ba ni da laifi kuma na san cewa Allah subhanahu wataala zai wanke ni, zai saukar zai samar da hanyar da za ta wanke ni. Sai dai ta ce wallahi na rantse da Allah ba na zaton cewa a kaina ni Allah zai saukar da wahayi a riƙa karantawa saboda ni. Take cewa wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amri yutla wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amri yutla. Take cewa wallahi ni a jinda nake ji na nayi tsararo a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ya saukar da Al-Qur'ani a kaina a ci gaba da karanta ayoyin saboda ni. Ruba wannan tawalu'u duk irin matsayin da suke da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta dauki kanta komai ba. Ci ita wallahi ta san Allah zai wanke ta amma ba ta taba kawo a ranta cewa wai ayoyi ne za a saukar Allah ya yi magana a kanta ayoyin da za a rika karanta su alƙiyama su tashi. Ba taɓa kawo wannan ba. Me take zato? Ta ce walakin ni kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi ru'ya yubarri'una Allahu biha. Abinda nake sa tsammani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci Allah ya nuna masa mafarki, a mafarki ya gane cewa ba ni da laifi. Ita duk tsammaninta kenan, amma ba ta taɓa kawowa a kan cita wai Allah zai aiko mala’ika daga Jibrilu min fawqi sab'i samawat da zancensa wanda za a sa a Al-Qur'ani ana karanta saboda ita ba. Ba ta taɓa kawo wannan a ranta ba. Fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu wa la kharaja min ahli al-bayti ahadun hatta anzala Allahu azza wa jalla ala nabiyyi.
Allahu
akbar. Take cewa wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan majalisar ba inda yake zaune, kuma ba ɗaya da yake zaune a wannan gidan da ya fita daga inda yake. Kowa yana halarci waɗannan mutane da aka ambata, ita da wannan mata da ta shigo da mahaifinta a sayyidina Abubakar da mahaifiyarta a Ummu Ruman, ga kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune. To duk suna zaune a gurin, ita kuma ta koma ta kwanta bayan abin da ta faɗa. Ta ce to Annabi bai bar wannan guri ba sai gashi Allah ya saukar masa da wahayi. Fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha. Irin gumin da yake saukan masa kamar mai zazzabi idan za a yi masa wahayi, sai gashi ya kama sa. Ana cikin ana tsaka da sanyi, lokacin sanyi wannan abin yake faruwa. Ana tsaka da sanyi amma sai suka ga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gumi. Ta ce gumi haka yake riƙa zuba a jikinsa, yan tahaddaru minhu mithlul jumal, kamar lu'lu'u haka yake faɗo guminsa yake, min al'aratu fil yawmi shat, ana tsaka da sanyi amma yana ta gumi. Min siqalil qawli alladhi unzila alayhi, saboda nauyin wahayin da aka yi masa. To dama haka Ubangiji subhanahu wataala yake masa wahayi, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, dake za mu saukar maka da magana mai nauyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana in ala masa wahayi, to haka wahayi yake zuwa masa da nauyi. Wata rana Anas ibn Malik yake cewa yana zaune, kafar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinyarsa, sai aka fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi. Anas ya ce sai na ji kamar kashina ya tsage saboda nauyi. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karɓar wahayi. Falamma surriya an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yadhhak, yanda aka kwarenye bayan an gama yi masa wahayi, sai ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dariya.
Allah
lalle wahayi ya sauka da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatan ya ji da wanke masa masoyiyarsa. Sai gashi yana dariya tace farkon kalma da ya furta a lokacin shine sai yace abshiri ya Aisha, albishirinki ya Aisha, albishirinki ya Aisha, amma Allah faqad barraki, Allah ya wanke ki. A lokacin sai ta ƙara jin wani ƙarfi ya zo mata, san mutumin da yake cikin matsala, kuma matsalan nan ta zo ta kau, to wani ƙarfi zai ji na musamman wanda kamar bai taɓa jin irinsa ba. Dadda ta bi ta zabge, banda kuka ba abin da take, ba za ka kawo maganar cin abinci ba, daman kuma daga rashin lafiyar ta tashi, rashin lafiyarsa ta ƙaru. Sai Annabi ya ce abshiri ya Aisha, amma Allah faqad barraki, Allah dai ya wanke ki. Sai mahaifiyarta Ummu Ruman ta ce to Aisha sai ki tashi ki je ki gaishe da manzo Allah ki masa godiya. Sai wata shagwaba ta zo mata ta ce wala ahmadu illa Allah, ba wanda zan gode wa sai Allah. Wannan magana ce ta shagwaba, kamar yaro ne yana tabin mahaifiyarsa ta bashi abu, yayi kukan, yayi tirjiyar, yayi haure-hauren, yayi duk abin da zai yi har ya gaji, sai ta ce zo ka karba. Shi kuma a lokacin wata shagwaba sai ana jan shi yana fiffisgewa, wai shi yayi fushi, to kuma ba wani fushi bane, shagwaba ce. Haka Ibnul Jauzi ya ce wannan shagwaba ce ta masoyi ga masoyiyarsa, kuma tana da tabbacin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fushi da ita ba, ya san irin abin da ta shiga ciki, shi ma kuma ya shiga cikin wannan. Ta ce ni ba zan gode masa ba, Allah zan godewa, domin shi ne ya wanke ni. Ma'ana duk zaman nan da aka yi tsawon wata ɗaya ai ba wanda ya wanke ni. Sai ce sahu wallazi anzala bara'ati, shi ya wanke ni. Shi ne ta ce sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, ce 10 ayati, ayoyi 20, ayoyi 10 ta zuwa ayata 21. Fa anzala Allahu azza wa jalla ha'ula'i al-ayati bara'ati, Allah ya saukar da waɗannan ayoyin dan su zanto bara'ata, wato zanto sun wanke ni daga zargin da munafikai suka kwaza, ƙaryar da suka yada a garin Madina. Aisha ta ci gaba da faɗan labarin, ta ce Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa kana yunfiqu ala Misbah, idan ba a manta ba a cikin labarin akwai Ummu Misbah wacce daga bakinta ne da Aisha ta fara jin labarin abin da yake faruwa, kuma ɗanta Misbah yana daga cikin waɗanda suka riƙa yaɗa labarin, suna duk inda suka zauna a majalisa suna cewa kun ji labarin da ake ta faɗa kaza 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 kaza. To Misbah ɗin nan kamar da muka ce yana dangantaka da Sayyidina Abubakar, kaga yana dangantaka da nana Aisha, saboda kakarsa khala take, wato inna take ga Sayyidina Abubakar, kakarsa inna Sayyidina Abubakar ce, saboda kaga yana dangantaka da Sayyidina Abubakar. To Sayyidina Abubakar kuma shi yake ɗaukar nauyin cinsa da shansa, da abin da ake ba shi yake riƙe da gidansa ba, Sayyidina Abubakar shi yake aika masa abincin da zai ci da iyalansa. Sai kuma ga shi yanzu wani abu ya zo ya faru a kan ƴar Sayyidina Abubakar ko matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai kuma ga shi ya same shi cikin waɗanda maimakon ya zanto shi ɗan uwa ne na makusanci wanda zai riƙa ba wa kariya ga ƴar uwarsa, sai ya zanto cikin waɗanda suka riƙa yaɗa labarin. Sayyidina Abubakar sai ya fishi ya ce wallahi la unfiqu alaihi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha, wallahi bayan wannan abin da ya yi wa Aisha ba zan ƙara kashe masa ko kwabo ba, zan ƙara ba shi kuɗina ba, zan ƙara ba shi abincina ba, ya yi rantsuwa. Nan take sai Allah ya kuma saukar da aya ta 22 ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يسوكر دوانا آير شوا ما سهالي دواتا ما سهالي دواتا كذا سيران وركين باير دا أبدا الله يهوري مسو ga makusanta da mabukata da waɗanda suka yi hijira saboda Allah kasiran tsuwar kin ba su abin da yake Allah ya ba su wal yafu su yi musu afwa wal yasfahu su kauda kai su manta da abin da ya wuce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuwa ba ku san Allah ya gafarta muku ne kuna san Allah ya gafarta muku ku gafarta wa kuma waɗanda suka yi muku laifi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai daga nan sai sayyidina Abubakar ya ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li ima ina san Allah ya gafarta mun faraja'a ila misqahin nafaqa sai ya koma ya ci gaba da bashi abin da ya saba bashi na abinci allati kana yunfiqu alayhi ci gaba da bashi wa qala la anzi'uha minhu abadan ki har abada kuma zan dakatar da bashi ba to wannan ita ce kissar da Nana Aisha ta bayar Aisha ta ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sa'ala zainab bint jahsh zaujan nabiy sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka fada a baya cewa zainab bint jahsh ita ce cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ta fi gata da sayyidatuna Aisha tana alfahari da cewa ita daga sama Allah ya daura aurenta wa ita ma ba Quraishi ya ce cikakkiya saboda haka ita ce suke ya tsama da sayyidina Nana Aisha na zaman gidan miji to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ita Zainab yace bai ta sani game da Aisha me za ta faɗa game da ita tace ya Rasulullah أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا يا رسول الله ناكالي جينا دا غنينا ناتالي جينا دا غنينا بذن جاء بنا بعد إذا تبس أكن سبا بذن فداء بنا بعد إذا تبس أكن سبا يلترز إلى الله تشيني من دع الخير من صنقومي قبلنا نائشا Allah ya tsare ta ya kare ta wannan kishin bai kwashe ta ba duk da yar uwarta Hamnatu tana cikin waɗanda suka rika yada labarin ita kuma tana ganin kamar tana taimakawa yar uwarta ne kishi abin ya rutsa da ita amma ita sai ta ce wallahi bata ji ba bata gani ba abinda ta sani shine alkhairi game da Nana Aisha عائشة تشي وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع تشي وجه تكي واتو غاسادني تكي كافرادني تكي ما تم من ذن الله صلى الله عليه وسلم أما سبودة أنتيني تكي لشي الله سيكاريت وطفقت أختها حملة بنت جهش تحارب لها أما إرؤت حملة تتفتنع متى يأكي فهلكت في من هلك تهلك cikin wadanda suka halaka da cewa ammata haddi kamar yadda zamu yi bayani a wannan abu yazo ya wuce zuhri yace fa hadha man taha ilayhi ilaina min amri haula'i rahab wannan shine karshen abinda muka samu na labarin abinda ya faru na wadannan mutane da Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum wadanda suka zo da wannan kagen da wannan kagaggiyar ƙaryar Allah ce jama'a ne daga cikin ku wannan ita ce riwayar ahlus sunna ita ce riwaya da ta zo a cikin sahihaini sauran riwaya da sauran littafan sunna kamar da zuhuri ya ruwaito ta ita ce kuma sahihiyar riwaya wacce take nuna matsayin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take nuna mana tsarkinta take nuna mana bara'atta cewa ita mace ce wankakkiya ta kubuta daga abin da aka danganta mata na kagaggiyar ƙarya kuma wanda take nuna matsayinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bal matsayinta a gurin Allah subhanahu wataala. Sai dai wannan babban matsayi da Allah subhanahu wataala ya ba wa na Aisha, ala ke karanta waɗannan ayoyi a cikin Al-Qur'ani, kuma ba za a je na karanta su ba har Allah subhanahu wataala ya dauke wannan Al-Qur'ani daga bayan ƙasa. Kuma a ciki Allah subhanahu wataala ya wanke na Aisha, ya ja kunnen duka wani wanda yayi ya ba da gudunmawa wajen yaɗa wannan labarin. Kuma Allah ya faɗi babban narko da ba a taɓa faɗa irinsa ba ga waɗanda suka ƙagi ƙarya irin wannan, suka dangantawa mace mai tsarki kamar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wannan matsayi babba da Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu bai yi wa mabiya addinin Shi'a daɗi ba, bai musu daɗi ba. Saboda haka sai suka tafi suna inkarin wannan kissa, cewa duk ƙarya ne ma, ba haka haka ba ta faru ba. Suka ce ita wasu suka ce wannan ayoyi sun sauka ne don su wanke Mariyatul Qibtiyya. Mariyatul Qibtiyya ake wankewa daga wannan daga ƙaryan yanda aka yi mata. Kuma wane ne ya mata ƙaryan? Suka ce Aisha. Kaga sun juyo labarin, ita da aka yi wa ƙage kuma da ita ce ta yi ƙagen. Duk da cewa fa ga shi ayar fa ƙwaro-ƙwaro cewa ta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum sai ta ce wallazi tawalla kibarahu min wallazi mace ce ko namiji ne?
Namiji.
To ba su ce Aisha ce. Suka ce wai Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce ta yi wa Mariyatul Qibtiyya ƙagi. Allah ya saukar da wannan ayar ya wanke ta. Daga cikin waɗanda suka yi shakkar waɗannan cikin malaman Shi'a akwai wani da ake kira Ja'far ibn Murtada al-Husaini al-Amili, mutumin Labanan ne, har littafi ya rubuta musamman tungurungum ya yi littafi saboda ya tabbatar da cewa labarin da muka karanta ɗinnan ƙarya ne, ya kawo wancan labari na cewa Aishar ita ce mai ƙagen ba ita aka yi wa ba. Ya rubuta littafi su kutub da guda ya sa masa suna Hadithul Ifki. Saboda haka ya ƙaryata wannan riwaya. Daga cikinsu akwai wani da ake ce masa Hashim Ma'ruf al-Hasani, shi ma haka ya zo ya yi littafi Siratul A'immatul Isnai Ashar, sirar limamai su goma sha biyu, a ciki shi ma ya ƙaryata wannan labarin, tare da cewa wasu manya daga cikin malaman Shi'a sun tabbatar da cewa Allah ya wanke Nana Aisha. Wasu daga cikin limamansu sun tabbatar da cewa Allah ya wanke ta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗanda suka yi mata ƙazafi bulala, har ma suna kafa hujja da wannan hadisin da Az-Zuhri ya karwaito daga malamansa daga Nana Aisha akan cewa daman akwai kullalliyar kiyayya tsakanin Sayyidina Ali da Nana Aisha tun da can, in a can baya idan ba a manta ba, inda Annabi yake tambaye Sayyidina Ali shawara, yake cewa Allah bai matsa maka ba, kuma mata suna nan da yawa. Suka ce suna ɗauko wannan gabar, ce saboda haka ko can daman ba sa ga miciji. To saboda daga cikin malaman Shi'a da suka tabbatar da cewa Allah ya wanke Nana Aisha akwai Al-Mufid Muhammad ibn Muhammad al-Nu'man al-Ukburi, ɗaya ne daga cikin manyan malamansu, ya rasu shekara 413 bayan hijira. Shi ne wanda yake cewa ma akwai wato wasiƙa da suka riƙa yi tsakaninsa da mahadinsa da yake ɓoye, yana rubuta masa wasiƙa, shi ma yana rubuta masa wasiƙa. Kaga kenan ba ƙaramin mutum bane a cikin tafiyar. To yana da littafi Al-Jamal ko An-Nusratu fi Harbil Basra, An-Nusra fi Harbil Basra, wanda an buga shi a ƙum a shafi 219 a ciki ya tabbatar da wannan. Akwai Al-Dusi wanda suke yi wa kirari da Sheikhul Ta'ifa. Sheikhul Ta'ifa shi Al-Mufid din ce ya rubuce da yawa, ya rubuce littafai 200 da akan Shi'a. kan addinin Shi'a. Akwai Al-Qusi wanda suke wa laƙabi da Shaykhu Ta'ifa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan al-Tufi wanda ya rasu shekara 460 ƙarni na biyar, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafai biyu cikin manya-manyan littafan da suka fi kowane littafi daraja a addinin Shi'a, shine mai littafin Tahzibul Ahkam da littafin Al-Istibsar. Littafai guda hudu wanda su ne kamar Al-Kutubus Sitta a wajenmu, muna da Al-Kutubus Sitta da muke ji da su, Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. To su ma akwai littafai guda hudu a gurinsu babu yasu, suna ganin addinin Shi'a kusan duk ya tattara a cikinsu. Akwai littafin Al-Kafi na Al-Kulayni da shi wannan malami yana littafai biyu, Tahzibul Ahkam yana da kuma Al-Istibsar, sana da littafin Man La Yahdhuruhu Al-Faqih. Waɗannan littafai guda hudu su ne umda a cikinsu. To shi kansa Tusi a cikin littafinsa Talkhisu Shafi, wanda shi kuma a Shafi na 468 shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wankina na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Haka na At-Tusturi Hasan ibn Asadallah ibn Isma'il al-Kazimi wanda ya rasu shekara ta 1298 shi ma yana da wani littafi As-Sawarim al-Muhriqah fi Naqd as-Sawa'iq al-Muhriqah, shi ma a ciki ya tabbatar da wannan littafin nashi an buga shi a Iran shekara ta 1363 Hijriya, wato wajen 1943. Sunan littafin da littafin sa Ihqaqul Haqq shi ma wanda aka buga a Najaf shi ma a Shafi na 284. Haka nan Shirazi Sadruddin Ali Khan shi ma ɗaya daga cikin malamansu ne, yana da littafi Ad-Darajatur Rafi'a fi Tabaqati Shi'a wanda shi ma an buga shi a Qum, shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wankina na Aisha. Shafi na 25 Al-Musawi Abdul Hussein littafi Al-Muraja'at, yana da littafi Al-Fusulul Muhimma Shafi na 156 shi ma ya tabbatar da haka. Balma Ibn Abi al-Hadid mai littafin Sharhu Nahjil Balagha sunan shi Abdul Hamid Ibn Hibatullah, ɗaya ne daga cikin manyan malaman Mu'tazila kuma yana da wato matsayi sosai a wurin Ibn al-Alqami, wannan wato mugun wazirin da aka haɗa baki da shi da Shi'a, aka cinye ƙasar Musulmi, aka ba wa Tatar dama suka auka wa ƙasar Musulmi suka cinye Bagadaza a shekara 1956 shekarar da ya rasu shi Ibn Abi al-Hadid. To ko shi kansa ya tabbatar da bara'ar Aisha radiyallahu ta'ala anha, yana cewa wannan al'amari ne ma mutawatiri, abu ne da ya zo da labari ne da ya zo da gangan ku, kuma ya ce ma'lumun ne fid dini bid darura, dole ne kowa ya san da wannan labarin, kuma duk wanda ya inkarinsa ya inkarin daruri kamar kai inkarin sallah da azumi da zakka ne. Haka yake cewa bal ma yayi nassi a cikin littafinsa Sharh Nahjul Balagha jaladi na 9 Shafi na 119 a Shafi na 191 yake cewa wa quzifat Aisha fi ayyami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, ki an yi wa Aisha qazafi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami. Yace wal qissatu mashhura, qissa ce shahararriya, fa anzala Allahu bara'ataha fi Qur'anin yutla wa yunqalu, Allah ya saukar da kubutatta daga wannan kagen da aka yi mata a Al-Qur'ani da ake karanta shi kuma ake nakaltarsa, wajulida qazifuha al-hadda, kuma aka yi haddi ga waɗanda suka yi mata kasafi. Abin mamaki wajen ƙaryata wannan kissa da wasu daga cikin mabiya addinin Shi'a suka yi, ba don komai ba saboda kada su tabbatar da falala ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, kuma saboda su ci gaba da zarginta da abin da Allah ya wanke ta, sai suka dogara da ruwayar da bata inganta ba a cikin littattafan malaman sunna. Malaman sunna suka ruwaito dukkan wani abin da aka ruwaito, amma suka yi bayani wanda ya inganta wanda bai inganta ba, a ɗauki wanda ya inganta a jefar da wanda bai inganta ba. To akwai ruwayar da ta zo a cikin wasu daga cikin littattafan sunna wanda malaman sunna suka ce bata inganta ba sai suka dauke ta dan su rushe wacce ta inganta ga wanda malaman sunna suka inganta sai suka dauko wanda malaman sunna ba su inganta ba dan su rushe wacce malaman sunna suka inganta wanda wannan shine daman da abin su in kaga sun shiga littafan sunna so suke dauko wata shubha sai to kuma gashi kurwoto kaza 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 koda kuwa malaman sunnan sun yi bayanin cewa ruwaya bata inganta ba koda akwai wata ruwaya daga cikin littafan sunna wacce take nuna cewa ga gaskiyar yadda take to sai su rufe ido su dauko wanda bata inganta ba wanda insha Allah a karatun mu na gobe zamu ambaci kissar kamar yadda ta zo cikin musaddarar hakim wanda ake cewa ita ce a ciki aka gane cewa da Aisha ita ce ta yi kage kuma mariyatul qibtiyya aka yi wa kagen kuma ita ce aya ta sauka tana wankewa za mu ji wacce ruwaya ce kuma za mu ji dalilin su na yin wannan kage da irin karakaren da suka kawo insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh